أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan uwa musulmi barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin Aliyu bin Abi Talib wanda ke cikin makarantar CJD a birnin Damagaram Jamhuriyar Niger yau muna ranar Laraba 5 ga watan Sha'ban shekara ta 1446 hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 6 yau na gata biyan ne na aiwa Sha'ban yau kwana 6 gare shi yau Sha'ban yana da kwana 6 shi kuma ya dace ma biyar ga watan 2 kenan shekara ta 2025 miladiya har yanzu muna cikin karatun littafin Al-Wajiz fi aqidati salaf as-salih na babban malami Abdullah Al-Athari wannan darasin da zamu shi ne darasi na 12 insha Allah satin da ya wuce mun fara bayani malam ya fara mana bayani dangane da tauhidul asma'i was sifat ma'ana shine tauhidin da ya shafi sifofin Allah da sunayen shi da kuma yanda ahlus sunnati wal jama'a suke dangane da wannan sifahi da kuma sifofi da kuma yanda suke fassara su da kuma yanda suke kasancewa in an ambaci waɗannan sifofi na Ubangiji yaya suke gudanar da su yaya suke kasancewa wajen fassara su malam ya fara mana wannan bayani a satin da ya wuce muka tsaya a daidai gabar da yake cewa Allah subhanahu wataala ya faɗa a Qur'ani yace wa qalatil yahud yadillahi maghlula ghullat aydihim wal'inu bima qalu bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha Allah subhanahu wataala yace Yahudawa suka ce wai hannun Allah a jimuƙi yake ma'ana hannun Allah a haka yake ya jimuƙi yake bai ya bada ma'ana ba suna ne jimuƙi bane hannu kadai a suna ne Allah ruwa gare shi shine abin da suke nufi sai Allah ya ce gullat aidihim su ne aka jimuƙi ma hannaye walu'inu bima qalu kuma an tsine musu akan wannan tuhuma da suka ma Ubangiji ka tuhumi Allah da ruwa wannan abin da suka yi Allah ya tsine musu albarka sai Allah kuma ya ba sa martani yace bal ya dawo mabsuutatan hannayen Allah a shunfide suke yin fi kaifa yasha yana badawa ga ayan da yaso yana ba wanda ya ga dama ya hana ma wanda ya ga dama irin kudade ko kuma dukiya ko kuma arziki wanda yake nan mutum shine watakila za a iya samu wa'ansu wanda zasu zo su zama da shi su zayyana mashi ga yanda zai gudanar da abin shi amma arzikin Allah na Allah ne shi yake gudanar da abin shi a lokacin da ya ga dama kuma a yanda ya ga dama zamu tashi gaba ta gaba insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci malam yake cewa wa ahlus sunnati wal jamaa har ila yau ahlus sunnati wal jamaa yuthbituna lillahi tabaaraka wa ta'ala ilman suna tabbatar wa Allah madaukakin sarki ilimi ahlus sunnati wal jamaa suna tabbatar wa Allah ilimi ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala yana da ilimi ilimin shi kuma ya zarce na kowa ilimin shi ya wadaci ilimin kowa da kowa wannan shine abin da ahlus sunna suke tabbatarwa dangane da Allah akan abin da shi ilimi wa qudratan kuma suna tabbatar mishi da kudura menene kudura shine yana da iko akan komai Allah subhanahu wataala yana da iko akan komai kai ne za a ce kana da iko akan kaza in aka zo kaza sai a ce baka da iko baka da abin da zaka yi akan wannan abin da yazo amma Allah subhanahu wataala babu wani abu wanda zai zo face Allah yana da iko akan shi yana iya gudanar da shi a yanda ya ga dama sannan quwwatan ahlus sunna suna tabbatarwa Allah karfi Allah subhanahu wataala yana da karfi wa huwa al-qahiru fawqa ibadi shine yake da karfi cikakken karfi sama da bayin shi Allah subhanahu wataala karfin shi yahi na kowa to ana tabbatar mishi da wannan wa izzan suna kuma tabbatar mishi da karfi da daukaka Allah madaukakin sarki shine madaukaki daukakar shi tafi ta kowa wa kalaman sannan kuma suna tabbatar mishi da magana Allah yana magana ba za ka ce ba Allah bai yin magana Allah subhanahu wataala yana magana asalima wato alqur'ani da aka sabko magana ce ta ubangiji tabbas Allah subhanahu wataala yana magana wa hayatan ahli sunna suna tabbatar ma da Allah rayuwa Allah rayayye ne amma rayuwar shi ba irin taka bace saboda kai rayuwarka tana da ƙarshe shi kuma Allah subhanahu wataala rayuwar shi ba ta da ƙarshe shi wanzaje ne wa mahabbatan haka kuma suke tabbatar mishi da kauna Allah subhanahu wataala yana yin kauna Allah subhanahu wataala yake cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni sai ce yuhibbukum Allah in kun kasance kuna son Allah to ku bi ni in kun bi ni Allah zai so ku ashe Allah subhanahu wataala yana da kauna a tattare da shi wa rahmatan suna tabbatar ma da Allah tausayi shine rahma Allah yana da tausayi a gurare da dama Allah ya tabbatar ma kanshi da tausayi kamar yanda yake cewa a cikin wani hadisi Allah ya fi tausayin bayin shi sama da tausayin da uwa take ma danta kowa ya san uwa tana tausaya ma danta eh Allah ya ce shi tausayin da yake ma bayin shi yafi wannan tausayin da uwa take ma danta ashe Allah subhanahu wataala yana da tausayi sai suka ce kuma wa nafsan malam yace da wa nafsan ana tabbatar suna tabbatar wa da Allah rai Allah yana da rai irin wanda ta dace da shi ba irin ranka ba kai kuma wa ghadaban Allah yana da fushi domin haka yi ma Allah wani abu yakan yi fushi domin misali lokacin da bawa malamai suna faɗin cewa in bawa ya bar roƙon Allah subhanahu wataala Allah yana mishi fushi Allah ya ghadabu in tarakta su'alahu Allah yana fushi lokacin da ka fasa roƙon shi kowa yana da buƙatu a wajen Allah amma akwai wanda rabon shi da zauna ya ɗaga hannu ya roƙi Allah tun lokacin da ya shiga halin haulai to in an shiga halin haula ya daya komo da dara daga hannu Allah kaga halin da muke ciki a warware to in Allah ya warware mishi shi ma ya mance da daga hannu roki Allah to wannan abin yana sa Allah ya ma baba hushi to kenan ashe Allah subhanahu wataala yana da hushi sannan kuma wa sakhatan sakhatan shi ma wani nau'i ne na hushi amma as-sukhut ya sha banban da al-ghadab al-ghadab shine hushin da Allah zai maka a lokacin da ya kasance ka ƙi yin wani abu wanda ya dace kai ka yi shi amma kuma as-sukhut fa as-sukhut shine lokacin da Allah ya maka umarnin wani abu sai ka ƙi yin wannan abu to wannan abin yana isa wa Allah ya maka sukhut ya maka hushi to kun ga hushi na al-ghadab hushi na as-sukhut ya hi sama yake da shi a wata riwaya ta hadisi da aka rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana cewa ridha Allah fi ridha al-walidain wa sukhut Allah fi sukhut al-walidain yarda Allah tana cikin yarda uwaye kuma hushin Allah yana tare da hushin uwaye kun ga lokacin da uwayenka suka ma hushi tabbas kai musu wani abu ne wanda ya saba kaida shi kuma Allah ta yi abisu koda uffin ka ce musu malamai da suka zo fassara uffin sun yi bayani da dama me yake nufi da uffin da Allah ya ce wala taqul lahum uffin kada ka ce musu uffa uwayenka wato daga cikin malamai akwai wanda yace in yana magana kana magana masunanta uku uwayenka suna magana a daidai lokacin da suna magana kai ka daga murya kai magana ka ce musu uku Allah ya ce kada kai wannan to yanzu in mutum ya sa uwayen shi suka yi hushi da shi Allah yana hushi da shi irin wannan hushin daidai yake da hushin da Allah yake yi wa mutum a lokacin da ya zamanto ya ƙareta wani bangare na ayoyin Allah ko kuma ya saba ma Allah da zunubi mai girma wanda ya sata ko kuma ya yi ƙarya duka wa'innan abubuwan da ya sa Allah ya fushi da mutum amma bai kai ba al-ghadab bai kai shi ba saboda shi al-ghadab wani abu ne wanda kai ya kamata ka yi shi haƙƙin ka ne kai ne ya kamata ka yi shi kamar roƙon Allah za ka roƙi Allah kai aka dora ma roƙon Allah in ka yi roƙon Allah fa barkin wajen ma za ta dawo wajen ka za ta dawo to amma in ba ka yi wannan abu zai sa Allah ya yi fushi da kai saboda ka mance da shi to wannan shine yawanci tsakanin biyu cikin wa'annan hushi da malam ya ambata sai yace kuma wa karahiyatan Allah yana da ki ma'ana Allah yana kin abu kamar yadda kai ma zaka ji ka ki wani abu to shi ma Allah yana da abin da yake ki kuma ahlus sunna suna tabbatar ma da Allah wannan sifata shi waridan kuma suna tabbatar mishi da yarda Allah yana da yarda a tare da shi so diya ana cewa Allah ya yarda da shi sai mu ce a sayyidina abubakar Allah ya kara sai mu ce yarda a gare shi kina Allah yana da yarda ana tabbatar ma da Allah wannan sifa sai ya ce kuma wa dhahkan Allah yana da dariya Allah ya ganye dariya to wannan sifa sifa ce ta ubangiji wanda ya kamata a tabbatar mishi da ita wa ma'iyatan al-ma'iyya shine ya kasance Allah yana tare da shine al-ma'iyya Allah subhanahu wataala yana tare da mutum a cikin wani hadisi al-qudsi Allah subhanahu wataala yake cewa ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dhakarani aw a wani gurin yake cewa haythu dhakarani a wani gurin yake cewa idza dhakarani yake cewa ni ina daidai inda bawana yake zato na ma'ana Allah yace shi din da kake tsammanin Allah to Allah yana wajen in kana tsammanin Allah zai wadata ka to zaka same shi mai wadata ka in kana tsammanin in ka shiga cikin wani kunciwa a kuma ga Allah kawai abin da bai zo ba inda yake so to tabbas abin ba zai zo ba inda yake so ma'ana kai su zai same na Ubangiji subhanahu wataala to in kana kyautata zato ga Allah zaka sami Allah kamar yadda kake zato shine yace ana inna dhanni abdi bi sai yace kuma mi wa ana ma'ahu idza dhakarani ko kuma wa ana ma'ahu haythu dhakarani ni ina tare da shi a duk inda ya ambace ni to kun ga anan Allah yace yana tare da shi kenan Allah yana da al-ma'iyya shine ya kasance tare da wani abu wannan ma sifaci ta Ubangiji wanda yake tabbatar mishi da ita kamar yadda yake cewa a cikin Al-Qur'ani mai girma wa huwa ma'akum aina ma kuntum Allah duk inda kuke yana tare da ku to lalle Allah yana da tare yana da wannan sifa din sai ya ce wa qadaman wa saqan Allah yana da kafafu sannan kuma Allah yana da as-saq shine kuburi na kafa to sai dai kafa Allah da kuburi na Ubangiji kada ka taba sawa a ranka irin naka ne yana da kafa wanda ta dace da girman shi yana da kauri kuma wanda ya dace da shi yaya yake Allah bai faɗi ba amma dai yana da to wannan yana da in dole ka tabbatar da shi ba zai baka ce tunda kai baka sani ba baka taba ganin shi ba baka taba ganin kawa Allah bai kaburin Allah kawa baka yarda ba Allah yana da to shi kanshi Allah baka taba ganin shi ba haka ka yarda da shi ko inda suke da irin wa'innan tawilan cewa in baka taba ganin abu baka yarda da shi wani daga cikin dalibai ya zo gurin malamin shi bayan an yi da karatu sai ya ce alaga ta malam ni fa akwai abin da dar mai muni kai na zo in yi tambaya sai ya ce to bismillah ya ce malam tambaya uku ce gare ni ya ce ana cewa kaddara ya ce malam wai ita nan kaddare tunda ba ganin ta ba muke ya za a yi mu ce mu yarda akwai ta yanzu kai ma na ayin da ce kaddara ka san akwai ta ko ya ce akwai kaddara ya ce to ka yarda da ita ce na yarda sai to ina take ya ce ban mu ganin ta sai ce to abin da mun gani ya za mu yarda da shi malam ya ce wannan abin yana dan mai muni kai ya ce kuma abu na gaba ya ce shi ne an ce shedan in aka ta yi lahira Allah yana yin azaba da wuta ne ko Allah yana da wuta jahannama dan saboda wanda suka saba mishi to shi kuma shedan da wuta Allah ya halicce to ya za a yi wanda aka halitta da wuta a sashi cikin wuta za a yi zaki yace wannan abu yana dar mai muni yace ka gama yace na gama malam yace to dan maso da yau sai gabara mai mari sai yace malam daga tambaya sai kamar ne yace wannan mari shine amsar tambayoyinka yace yanzu ka san da cewa in ka zo zan mare ka yace a yace kaddara kenan kaddara ce ta sa zan mare ka yace wannan ita ce kaddara yace kuma yanzu da na mare ka ka ji zahi ko baka ji ba yace na ji zahi mana hai an tabbata yace to gwada mu ne shi tunda dai ka yi shi kuma ka yarda akwai shi kuma kai yanzu baka gan shi ba akwai shi ina ke gwada mu ne shi yace babu yace to haka ita ma kaddara take dole kai rada ita kuma baka ganin ta sai ce kuma yanzu kai ka ce ka ji zahiri na malika ko yace eh yace to yanzu da mina ne yiga malam yace yace da hannu ka bige ni malam yace da ni hannu na da kai daga mi aka yi ji daga laka yace laka ta bige laka kuma laka ta ji zahiri yace haka Allah zai sa shaydan wuta kuma shaydan ya ji zahirin wutar wannan saboda haka nan Allah subhanahu wa ta'ala malamai sukan tabbatar mishi da wannan sifa ahlus sunna ta cewa yana da kafafu sannan kuma yana da kwabri amma wanda da ce shi sai ce kuma wayadan Allah yana da hannu mun sha karantawa da darussukan mu na baya cewa Allah yana da hannu lokacin da Allah ya halicci annabi Adam da me ya halicce shi da hannun shi yana Allah yana da hannu sai ce kuma wa basara wa sam'an wa basara Allah yana da ji kuma Allah yana da gani duka wannan sifofi ne na Ubangiji wa wajhan Allah yana da huska wa ainan kuma yana da ido to duka wa'annan abubuwan da muka ambata sifofi ne na Ubangiji wa'anda za a tabbatar mishi da su dole ka yarda Allah yana da su koda baka san ba wasu iri ne sannan kuma wajibi ne ka yarda da cewa irin na Allah ba irin naka bane ba kuma fakka da dama ka zauna ka ringa tunani to yaya suke saboda Allah ya yi karfin wannan in Allah yace yana da abu dole ka yarda yana da ka sani a'a to dole ka yarda saboda shi Allah Allah la yus'alu amma yaf'alu wa misal shi Allah in ya abu ba a tambaye shi kai ne in kai za a tambaye ka wannan kuma girma ne na Ubangiji sai malam ya ce wa ghayra ha min as-sifat da sauran wa'insu sifofi wa'inda ba ambato ba anan yace allati taliqu bi jalalihi wa azamatihi wa kamalihi subhanahu wanda ta dace da girman Allah da daukaka ta Ubangiji da kuma cikar Allah subhanahu wataala Allah ya isa ne shi yasa aka tabbatar mishi da wa'innan sifofi wallati wasafa Allahu azza wa jalla biha nafsuhu fi kitabil aziz annan bayanin yake wa'innan sifofin malam yace su ne sifofin da Allah ya siffanta kanshi da su a cikin alqur'ani domin ba azawwa da wata siffa a danganta ta ga Allah face siffar da shi ne ya danganta ma kanshi da ita ko kuma annabin shi ya siffanta shi da ita dan me yasa za a yarda in annabi siffanta Allah da siffar saboda shi annabi bai fadin sarrafa shi abinda Allah ya ga mishi shine yake fadi kenan in annabi ya fadi kamar Allah ne ya fadi saboda haka kai a matsayin ka na gwanin iya halshe ba ka zo ka tsaro bayani kace wannan siffar Allah ce ba yanda za a mai yarda da ita saboda ba Allah bane siffanta kanshi da wannan siffar din to shine yace wa'innan sifofin wa'inda Allah ya siffanta kanshi da su a cikin littafin shi mai girma wa ala lisani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da kuma halshen annabi shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta tabbata da shi kenan ana sani sifofi Allah ne a bangarori guda biyu imma a cikin alqur'ani wanda Allah ya fadi imma kuma cikin hadisin annabi ingantattu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi to in an tabbatar da cewa annabi ya fadi sifa ga ubangiji to akan tabbatar mu da Allah wannan sifai saboda annabi yakan fadi abin da Allah ya sanar da shi ne sai malam yace bi kayfiyatin ya'lamuha Allah wa la na'lamuha kun ji yace da kaifiya wanda Allah ya san ta mu mun san ta ba da aka ce Allah yana da kafafu yana da hannu yaya suke shine yace Allah ya san yaya suke mu kuma mun san ba yaya suke Allah yana da ji yana da gani yaya jin Allah yake ya gani Allah yake shi ya sani mu mun sani ba kuma kai ba a saka ba ka rungu binciken kokof sai ka gano yanda jin Allah yake ba wanda saka in ka ware wannan binciken kokof din zaka ringa tunanin cewa jin Allah irin naka ne kuma in ka fara tunanin jin Allah irin jin ka ne yanzu kuma ka kwatanta Allah da kai shi kuma Allah ba sai an ka bane to kenan saboda gudun wannan ba sai ka baka yabanci ne kuma amma dai ka tabbatar ma Allah kamar yanda ya tabbatar ma da kanshi li'annahu lam yukhbirna bil kayfiyya me yasa ba za mu ce ba ga yanda suke malam yace saboda Allah bai sanar da mu ba ga yanda suke shi dai Allah ya ce yana da hannu amma bai wadi ba ya hannun yake inda ya wadi to da yanzu ne sai mu ce ga yanda hannun Allah yake amma ya ce yana da hannu bai ce ba ga yanda yake to kai kuma ba za ka zo ka ce to tunda bai wadi ba yanda yake saboda haka bashi a'a ya ce yana da eh to kai ma ka ce yana da amma ya yake a'a ba ruwan ka bane saboda shi bai fadi yanda yake ba a yanzu malam zai kawo mana wa'ansu ayoyi anan ya kawo kusan ayoyi guda kusan 10 duka wa'annan ayoyin da zan makaranta yanzu za ku ji sifofi ne daban-daban wanda Allah ya faɗi a Qur'ani ya tabbatar ma kanshi da su qala Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa yake cewa innani ma'akuma asma'u wa ara lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ma annabi Musa da Harun su tafi wajen Fir'auna su je su mushi wa'azi sai suka ce ma Allah qala rabbana innana nakhafu an yafrita alaina aw an yatqa suka ce Allah tsoro muke in muka je muka bi wa'azi tsaurin kai Fir'auna taurin kai gare shi Allah sai Allah ya ce musu qala innani ma'akuma asma'u wa ara sai ya ce musu ku tahi gurin shi ku damu innani ma'akuma ni ina tare da ku wannan kun ga ma'iyya ta hudu can bai da muka ce Allah yana da sifa ta ma'iyya anan ma ya ce yana tare da su kun ga wannan sifa ce ta Allah da ya tabbatar mu da kanshi kina Allah yana da ma'iyya kuma a gaba sai ce asma'u wa ara ina ji kuma ina gani yanzu Allah ya ce yana ji kuma ya ce ina gani kenan dole kai ma ka rena ji yana gani amma yaya ji shi da ganin shi yake baka sani ba shi anan bai baki bai ce ba ga irin yanda nake yi kuma ba irin yanda nake gani ko kai ba a saka baka ce kuma ga irin yanda nake kai ma in ka zo bayani cewa kai Allah yana ji yana gani sai ka kyale shine bayanin a wani gurin yace wa huwal alimul hakim Allah masani ne mai hikima kun ga ana an tabbatar ma Allah da ni sani Allah yana da ilimi yana da sani a can baya cikin sifofin da muka zana mun ambaci ilimi Allah yana da ilimi to nan ma a wannan aya Allah ya tabbatar mu da kanshi a wata aya sai ce wa kallama Allahu Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana kina Allah yana da ilimi Allah yana da magana a cikin annabawan Allah da manzanni annabi Musa shi kadai ya zance da ubangiji kai tsaye ba tare da hijabi ba Allah yayi hira da shi to kina Allah yana da magana to ba a ce ba a cikin sifofin Allah babu magana Allah bai magana Allah ya ce wa kallama Allah yayi magana kina Allah yana da sifar ta magana sai a tabbatar mu da Allah subhanahu wataala wannan sifar ta magana sai yake cewa kuma wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram a wannan ayi a cikin suratul rahman da Allah ya ce kullu man alaiha fan duk wanda yake kan kasa zai gushe kowa sai ya mutu ya bar duniya mi zai saura wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram fuskar ubangijinka ita ce kadai za ta wanzu ma abocin girma da karamci a wannan aya Allah ya tabbatar da sifofi guda biyu a gare shi na harko albaqa wanzuwa kowa karewa zai banda Allah Allah kai yake da sifa ta wanzuwa shi kadai ne zai tsaya kowa ya tafi ya bar shi kowa sai ya mutu a duniya har mala'ikan da yake dukan rai shi ma sai ya mutu a lokacin nan Allah zai tambaya limanil mulku al-yawm yawm mulki nawa ne ne babu mai amsa mu yo babu kowa sai Allah ya amsa maka shi yace lillahi al-wahidul qahhar mulki na Allah ne guda ɗaya tak to anan Allah ya tabbatar maka kai shi wannan sifa sai kuma yace wajhu rabbika huska ta ubangiji to anan Allah ya tabbatar maka shi da ni da huska ashe Allah yana da huska eh yana da huska saboda ya ce yana da shi yasa mu malamu ce yana da yaya huskar shi take bai wadi ba kenan ba za ka faɗi bayanin da take sai ka ce yana da sai ka kyale a aya ta gaba Allah ya ce radiyallahu anhum wa radu an yanzu ma limalan da kai mana sallan magruba ya karanta suratul bayyina a ƙarshen aya ce jazaa'u 'inda rabbi jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada sai ce mi radiyallahu anhu wa radu anhu zalika liman khasha rabba Allah ya ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah a wannan aya Allah ya tabbatar mu da kanshi sifata ne ta yarda Allah yana da yarda a tare da shi kenan kai ma sai ka tabbatar mu da Allah subhanahu wataala wannan sifa kace Allah yana da yarda a aya ta gaba da malam ya kawo Allah yake cewa yuhibbuhum wa yuhibbunahu da Allah ya ce fa sawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah ya ce yana son su kuma su ma suna son shi Allah ya ce in kun kibin Allah ba wani abu bane ba Allah ya gusar da ku ya kawo su wanda zai kawo shi yana son su kuma su ma suna son shi wannan aya Allah ya tabbatar mu da kanshi sifa ta kauna soyayya Allah yana son abu tunda anan ya ce zai zo da wasu mutane wanda yake so kenan Allah yana mi yana so wannan sifar ta soyayya ana tabbatar da ita ga Allah subhanahu wataala a wata aya ta daban malam yace Allah subhanahu wataala yake cewa falamma asafuna taqamna minhu a lokacin da suka fusata mu sai muka dauki mataki akan su Allah fa agraknahum ajma'in sune mutanen fir'auna da suka fusata ubangiji duk abubuwan da suke so Allah ya musu amma da karshe suka zo suka riki gumiki a matsayin abun bauta fa dallahu musamiri Samiri yazo ya musu gumki na dan maraki bayan Allah ya kubutar da su daga azabar da Fir'auna yake musu saboda Fir'auna a wancan lokacin yana daga an ayi dan namiji ya kashe shi bokaye sun ce namiji ne zai kawo karshen ka sai ya ce haka ne to mu ba za mu yarda a ayi namijin ba ma badanta na ka karshen mu daga an ayi jariri sai a zo to mu ya kai wa namiji ne ya ce to ku kai ku har shirye sutura dan yanzu zai mutu sai ayin ka mai wuya shine yadhbihuna abna'akum wa yastahiyuna nisa'akum haka yiringai yana musu azaba iri to daga ƙarshe sai Allah ya kawo annabi Musa sai ya kubutar da su daga wajen Fir'auna sannan sai suka roki Allah wa'ansu abubuwa na falala sai Allah ya musu amma da ƙarshe sai Samiri ya zo ya musu gumki da annabi Musa ya tahi ya gusa daga inda suke tsawon lokaci kan ya dawo wahai suka zo ya isko suna bautar gumki sun mance da dukkan abubuwan da Allah ya musu shine Allah ya ce da suka fusata mutanen Fir'auna mutanen annabi Musa agraqnahu sai muka dirmiyar da su saboda annabi Musa da ya gudu da wayannan mutanen da suka yi imani da shi wayanda suka biyo bayan shi Fir'auna ne da jama'ar shi su kuma Fir'auna karshen husata Allah da suka yi shine Fir'auna gaba ɗaya ma idda yace shine Allah gaba ɗaya kafircin da ba wanda ya taba yin shi a duniya sai Allah ya dirmiyar da su a cikin ruwa mahallin shahid anan shine fallan ma asafuna lokacin da suka fusata mu kenan Allah yana da hushi sifa ce ta ubangiji Allah yake yi hushi kamar yadda yanzu muka bada misali da hushin Allah da kuma hushin iyaye kenan Allah yana da wannan sifa sai a tabbatar mishi ita a wata ayat ta gaban kuma yace ghadiballahu alaihim Allah yayi hushi a gare su karar ma Allah anan Allah yace Allah yayi hushi kenan Allah yana da sifa ta hushi aya ta gaba da malam ya kawo Allah yake cewa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un Allah ce ranar da za a yayi as-saq shine wannan kubri ranar da za a yayi kubri wa yud'auna ila as-sujud za a kirawo su zuwa ga sujada fala yastati'una amma ba za su iya ba wannan kafirai kenan wannan kubri ne za a yayi shine kubrin ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wa ta'ala zai yayi kubrin shi a ranar al-qiyama sai a kirawo mutane su yi sujada amma a wannan ranar kafirai ba za su iya sujada ba masu imani ne za su yi wannan to tun daga nan kaga alama ce da take nuna cewa sun tabe mahallin shahir shine Allah zai yayi kubrin shi kenan kaga wannan aya ta tabbatar mu da Allah sifatan ta kubri saboda haka Allah yana da kubri aya ta gaba Allah ya ce Allah malai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum rukun ayatul kursi ko Allah shi kadai ne babu wani abin ma bauta da gaskiya sai shi alhayy rayayye alqayyum kuma tsayayye akan abin halittar shi kaga anan wannan aya ta tabbatar mu da Allah sifa guda biyu sifa ta ko sifa ta alhayy sifa ta rayuwa sifatul hayat Allah rayayye kuma alqayyum an tabbatar mu da Allah sifa ta ne sifa ta alqayyumiyya shine tsayuwa akan bayan shi da kuma kula da su qayyumiyya ta ubangiji ita ce take sawa anan muna da magaram can suna maradi can suna difana a gadas kai muna iya cewa nan muna Niger wasu suna Nigeria Algeria muna iya cewa muna Africa wasu suna Europe amma duka abubuwan a daidai lokacin yanzu da muke magana a can ana waya amma Allah yana kula da komai Allah shi kadai yake da wannan sifa anan za a yi accident sai Allah ya tare a daidai lokacin da za a yi accident in anan Allah ya tare a can ma za a yi wani Allah ya tare shi kadai yake da wannan sifar ta shi saboda kai ne aka baka kulawa da mutanen da suke ci wannan masallacin kadai an baka aiki baka iya in mutum yana so ya gane sai kalle ɗan gidansu iya za a baka guda biyu duk su rikita ma lissayi mutum ya ware warwara to ya aka baka mutanen da magana shi yasa mulki yake da wahala to amma mulki da ake ba mutane mulki ne dan kadan wani bakin shi a bashi gwamnati da magana wani bakin shi a bashi mulkin kasar shi to amma shi Allah mulkin duniya ne a hannun shi na mutane da aljannu da kwari da itace da komai da komai wannan shine ubangiji wayannan ayoyi da malam ya kawo yace wa ghayru min ayati sifat da kuma sauransu da ayoyin sifofi kun ga duka sifofin da muka ambata da su wayannan ayoyin da muka kawo duka sun tabbatar da cewa Allah yana da su wayannan sifofi to saboda haka ahlus sunna sukan tsaye da wayannan sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba sa yin tawili a cikin su abinda Allah yace yana da sai su ce yana da yaya yake sai su yi shiru saboda Allah bai faɗi ba wannan shine aqidat ahli sunna dangane da wa'in sufi na ubangiji malan sai yake cewa yu'minuna wa ahli sunnati wal jama'a su ahli sunna wal jama'a yu'minuna bi anna afdala wa aladda na'imin naru ahli al jannati cewa su ahli sunna wal jama'a sun yi imani cewa mafificin da kuma mafi dadin ni'ima da ɗan aljanna za su samu huwa ru'yat rabbihim fil akhirah bi absarihim shine su ga ubangiji su da idanunsu a ranar lahira karshen abin da mutum zai ji dadi a duniya shine a sashi a duniya in an ta lahira shine a sashi aljanna ko to akwai abin da ya shiga aljanna dadi shine ganin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa lil ladina ahsanu al husna wa ziyada Allah ya ce waɗanda suka kyautata za a sanya su cikin aljanna wa ziyada kuma akwai ƙari akan wannan malamai suka ce menene ƙari akan aljanna yanzu akwai wani abu da yake zama da aljanna eh akwai shine ganin Allah subhanahu wataala suwa za su ganshi shine mutanen aljanna za su ga ubangiji bi absarihim da idanunsu yace waya zurunahu kuma za su ringa ziyara zuwa ga Allah Allahu akbar yanzu watakila mutum nan yana da uwaye ko tun ga gidan shi can ga gidajen uwayen shi can amma ya tashi sai ya ziyarci uwayen shi saboda in ya je ziyarce su aka tattauna zai ji dadi a ranshi to menene ya kai mutum bawa ya ziyarci ubangijin shi dai bawo kuma wa yukallimu Allah zai musu magana duka wannan cikin falalan ziyada ce za ku ga Allah za ku kai mishi ziyara kuma zai muku magana wannan aljanna ke Allah subhanahu wataala ke cewa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira Allah yace a ranar alkiyama wa'ansu fuskokin haske suke sannan kuma zuwa ga ubangijin su suna masu duba kenan fuskokin masu imani ake nufi saboda a can gaba tayi wujuhun yawma idhin basira wasu fuskokin su kuma duhu gare su kenan fuskokin masu imani da suke haske sune za su ga ubangijin su to nan malin yana so ya tabbatar muka da cewa ana ganin Allah a ranar lahira masu imani za su ganshi wa annahum sayarawnahu subhanahu wa ta'ala kuma tabbas masu imani za su ganshi kama yarawnal qamar laylatal badri kamar yanda suke ganin wata a lokacin da wata yake da kwanukan haske in wata kai kwana 13 14 15 yana haske ko hasken da ka daga ido kai ka ganshi ba sai an ce maka ba ga wata can yanzu wata ya kai wannan kwanaki kana bukata yace gashi can irin yanda an zo ganin wata Ramadan sai ga mutum yace a gashi can wajen waccan waye kasa-kasa zakai gashi nan dai yayi haka haka na yake ko an zo ganin wata to anan yace za ku ga ubangiji su kamar yanda kuke ganin wata a daren haske la tudamuna fi ru'yati ba ku wani kokonto akan ganin shi nan ne an ga wata in yana karami a ringa kokonto an ya ku shine ka gani to ni da na ga wani abu yayi shar sai a ce a ina yake kallo ya ce na ce ba shi bane ba shi wancan nan yake kallo to kaga nan akwai idan akwai shakku akan ganin wannan amma shi ganin da za a ma ubangiji irin ganin mutane a daren haske yanda ka san dai babu shakku wato in ba dan baka yi gulu ya ya ce hamba kawo yana ganin mutane a daren hasken shi saboda hasken shi ma kadai ya wada ce ku bai kun sa wutula ba ko ba haka ne ba to kenan za a ga Allah kiri-kiri shine abin da yake nufi كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ان النبي ني بعد الخبر اكي حديثي وند الامام البخاري ومسلم ذكر ويتوش النبي صلى الله عليه وسلم يكي تشوا انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيتي النبي يتي تبس زاكو غا اوبنجينكو كما ان كوكي غانن متا ادران حسكي باكو وين كوكنتو كو شكو غما دغنيش تو انان ina so in yi bayani saboda nan malam ya yi da zance dangane da ganin ubangiji bayanin da nake so in yi shine ganin ubangiji wani iri ake nufi anan al-imamu shafi'i Allah madaukakin sarki ji kanshi da rama yayi bayani dangane da ganin saboda gani kala biyu ne akwai gani na ido kuma akwai gani wanda yake na idrak menene idrak shi idrak shine ka kore ma abu gani duk abin da yake kumshi da shi ka ganshi babu wani abu da ya koye maka tattare da shi wannan shine idrak ma'ana kai idrakin kunyin abu kamar yanzu a ce kaga ƙarshen shi ƙarshen abin da zaka gani duka ka gani game da shi shine idrak sannan kuma akwai a ganin da zaka yi kana ganin shi da yaka amma inda za ta tambaye ka da midami yadda kai a cikin shi kiri-kiri baka yi wani ala sabilil misal yanzu ga littafi ina daga wannan littafin gashi na kuna ganin shi amma da midami yake cikin shi babu yanzu da za a taya ba da shi da ya ce kun ga littafi ko amma kun ga abin da ke cikin shi a'a to Allah subhanahu wa ta'ala daga cikin malamai akwai wanda suka ce dan adam ba zai iya ganin Allah ba amma ganin wani iri shine gani na idraki ba zai yi wa mutum ya ga kunin ubangiji gabaki dai a ce duk abin da yake tattare ubangiji na sifa mutum ya gani a zaka dai kaga wani bangare shine wannan nazarin zaka kalli ubangiji amma kallan abu bayyane ne kuma ganin shi ban sani ba ko mun gane bambancin me zaka iya kallan abu ka kalle shi amma ganin shi hakikanin gani ba zai yi ba a gare ka annabi Musa alaihi salam ya taba cewa Allah yana so ya ga Allah eh Allah ya ce ya ba mu labari cewa qala lala qala rabbi arini anzur ilaik yace ya ubangiji ka gwada mani ina so in gane ka me Allah ya ce mishi Allah ya ce mishi qala lan tarani yace mishi ba zaka gane ni ba to wannan hujja wannan aya ita ce wanda suke ce ba ganin Allah gani suka rike a matsayin hujja da Allah ya ce ba ganin shi in har annabi Musa bai ga Allah ba ya za a gani shi duk da malamai sun musa rabbi sun ce ai wannan a duniya ne a lahira ayo video sun nuna ana ganin shi kamar ayat da muka karanta wa jumi din nadira ila rabbi ya nazira da hadisin annabi da yace satarawna rabbuk to wajen ganin ne al-imam shaqiti ya raba tsakanin idrak da kuma gani wanda yake na ido ala kulli hal shi annabi Musa da yace zai ga Allah Allah yace a ba zaka gani ba maka kalli wancan dutsin in gurin ya haske zaka gane ni sai Allah ya tajalli hasken Allah ne kadai aka sauko akan dutsin amma annabi Musa su mai hasken kadai na ubangiji to in mutun ya suma da hasken ubangiji to kuma wani irin gani ne mutun zai Allah har rana yanzu ba wanda yake iya idrakin ta dukan mu ai anan kowa ya san rana kuma kowa yana ganin ta muna kallon rana amma anya muna ganin hakikanin rana da abin da ke cikin nan baka iya saboda in ka matsa da kallon ta idan ka ciwo zai to wannan ma rana kenan halitta ce ta ubangiji ya kuma shi Allah subhanahu wataala kenan shi yasa wasu ga cikin malamai suka ce ba idrakin shi amma dai za a kalle shi ala kulli hal za a ga ubangiji Allah ya sa muna daga cikin wanda za su gane shi malai sai ya ce wa yu'minuna bi anna Allah tabaaraka wa ta'ala yunzilu ila sama'i dunya fi suris al-akhir min al-layl ahli sunna wal jamaa yana daga cikin abin da suka yi imani da shi cewa Allah yakan sauko zuwa ga saman duniya fi suris al-akhir a cikin daya cikin ukun dare na karshe ka raba dare gida uku yanzu da yaushe rana take fada 18:15 rana tana fada 18:20 ko yawwara to daga lokacin nan dare ya shigo daga rana za a dare ya fara to yaushe kuma rana take bullowa tana kaiwa sijar 30 ga goma to sai ka auna daga 18:20 wannan zuwa sijar 30 shine dare duka sai ka raba shi gida uku to ukun kashi na karshe daga cikin uku shine thuluthul layl al-akhir shine lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala yake saukowa sama ta daya kun ga anan Allah subhanahu wa ta'ala yana saukowa sama ta daya tambayar da zan muku anan shine daga tana daga cikin darasin da muka dauka a baya in aka ce wani zai sauko kenan daga ina ake bi daga sama ne ba a taba cewa wannan yana ƙasa a ce kuma zai sauko ƙasa bai yiwa to kun ga wannan abin kadai yana ƙara tabbatar mana cewa Allah yana ina Allah yana sama kina Allah yakan sauko zuwa sama ta daya in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zan mu karanta hadisin yanzu kina ahlus sunna sun yarda Allah yana sauko a ɗaya cikin ukun dare nuzulan yaliqu bi jalalihi wa azamati jalla wa ala bila kayf saukowa wanda ta dace da girman shi da daukaka shi ba tare da kaifiya ba menene ba tare da kaifiya ba Allah zai sauko to aya zai sauko shine tambaye shine aka ce bila kaif ba sani ba zai sauko irin sabkar da ta dace shi yaya Allah yake saukowa ba mu sani ba saboda bai sanar da kowa wace irin sabka Allah yake wanda ta dace da shi ba irin wanda ka sani ba shine bayani sai malaika hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne wanda Allah Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yanzilu rabbuna kullal lailatin ila as-sama'i ad-dunya hatta yabqa thuluth al-layl al-akhir ko kuma al-akhir Allah yana saukowa zuwa ga saman duniya ita ce wadda wannan muka daga kai muke kallo sama ta daya kenan Allah yana saukowa nan hina yabqa thuluth al-layl al-akhir a lokacin da daya cikin ukun dare na karshe ya saura fa yaqulu in Allah ya sauko magana yake sai ya ce man yad'uni fa astajiba lahu wa zai roke ni in amsa mushi man yas'aluni fa uti wa zai tambaye ni in bashi man yastaghfirni fa aghfir lahu wa zai nemi ni gafara in gafarta mushi Allah subhanahu wataala abu ko yake wani wa mi da bukata in biya mushi bukata wa mi tambaya in bashi wa mi neman gafara in gafarta mushi Allah yana fadin haka duk rabin da magana suna barci na ta ana tabbaci wani ba san bai da kan shi yake a lokacin shi kuma Allah ya sako nema yake wai waye zai yi tambaya a washi shi sai ku gani diyawa daga cikin wanda suka wuce na iyaye da kakanni in wannan lokacin yayin da za Allah ya saka walka daga barci za ka sun tashi suna suna salloli cikin dare suna daga hannu suna roƙon Allah ko ba haka ne ba sai ka ringa waki kace kai din da kace ku dire ko da ka tashi saka dare ga kakanka ko babanka cikin dare ga shi a zamanin ya daga hannu sama kuma hallau in ka tashi shi zai tada ka da asuba maka tai masallaci kai kuma za ka yi barci kuma lokacin asuba ya tada ka kuma ya tada ka lo kare shin da nasa yawo ta tafi mata sabga kai kuma lokacin nan ka koma garas ma tuni to yayin tambaya anan shi ne su da suka yi irin wannan rayuwar ta roƙon Allah a lokacin da mutane suke barci yaya rayuwar su take da tamu in ka duba zaka gani abinda suka samu na rayuwa bashi da girma ba kudi gare su bid yawa ba su da wadata ta rayuwa irin tamu da muke da yau wata kiyaye yanzu aka duba kai abin da gare ka na kudade kakanka bai same shi amma kuma kai wahalar da kake sha kuma kakanka bai sha ta ba me yasa saboda su Allah ya sa musu wadatar zuci sai kuma ya sa musu albarka a cikin danka nan inda gare su saboda sun koma ga Allah suna roƙon Allah Allah ya amsa musu sabanin mu yau bin mu tashi cikin dare muna roƙon Allah mun mance da Allah Allah ya sauko yana cewa ina mai rukun washi mun nan muna tabarci gobe in mun samu abin da gare mu ko mun yi shi sai mu gani ya mana kadan bai isa mu rayuwa ta mana kunci to wannan kuma yana da alaka da inda bawa zai koma ga ubangiji shi da kuma inda zai yarda da abin da Allah ya bashi sai ya rayuwa cikin kana'a Allah ya sa mishi albarka a cikin dan kadan sai ya zama to ya rayuwa shi ba tare da kunci da wahala ba to wannan hadisi yana karantar da mu cewa Allah subhanahu wataala yana da sifka siffa ce ta ubangiji siffa ta zawwa sama ta daya kun ga nan ma wata siffa ce ta daban malami kawo daga cikin siffofin ubangiji to anan dole ka tabbatar mu da Allah subhanahu wataala wannan siffa ba za ka ce ba Allah bai ya saukowa in ga haka nan ka kareta wannan hadisin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kareta annabi kuma kafirci ne kenan za ka tabbatar mu da Allah siffan saukowa amma bila kai ba tare da kaifiya ba zaka ce ba ga irin yanda yake saukowa sai malam yake cewa yu'minuna bi anna Allah ta'ala yaji'u yawmal mi'at wal malaku saffan saffa ahli sunna sun yi imani da cewa Allah zai zo a ranar sakamako bancin zawwar da zai yi sama ta duniya yanzu wata sifa ce daban akwai wata sifa shi ta daban shine zawwar shi ranar sakamako ranar alkiyama wal malaku saffan saffa zai zo da mala'iku sun yi sahu sahu للفصل بين العباد دان اي حكمتي تسكانين باي وللحكم بينه كما دان ارربا ابين دا يكي تسكانين سنا ظالمي مجيئا يليق بجلاله وعظمته اما زوود دا زي زواتي ود تا داتي دا girman shi da buwayish saboda haka ba zaka ce ba ga irin yanda Allah zai zo ranar sakamako irin zawwa ka da zai a ka yarda zai zo saboda ya ce zai zo shikenan yaya zai zo zawwa wanda ta dace da shi bila kaifi ba tare da kaifiya ba zaka ce ba ga irin zawwar da zai yanzu kai in ka tai ka zauna ko ka gama da wani yanzu in ka tai masallaci ko gama da wani a sama iyi sai ce maka ina za ka kace mushi zan je can gurin wani gurin Abdullahi sai ce maka to yanzu bari je can in sa mai in dawo in kai tawajin Abdullahi kana iya cewa yanzu muka gamu da sani yanzu zai zo a mutu ko me yasa ka wadi irin zawwar da zai saboda ka san irin zawwar da zai wata kila kun gamu da shi to yanzu Allah subhanahu wataala da yake zai zo ranar sakamako wace irin zawwa ce zai kai baka sani ba kuma shi ma bai wadi ba to anan me yake so da kai ka yarda zai zo in ka tabbatar da sifatar Ubangiji ta zawwa sannan kuma kalkace ga yanda zai zo shine baka faɗi yanda zai zo saboda shi ma bai faɗi ba wannan shine aqidat ahlus sunna wal jamaa sai malamin yace kama wasafa nafsuhu fi kitabil aziz wannan sifar da aka ambata Allah ya sifarta kanshi da ita a cikin alqur'ani inda yake cewa kalla idza dukkatil ardi dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa Allah yace bari dai idza dukkatil ardi dakkan dakka idan aka jijjuya kasa jijjuyawa aka gilgiza kasa gilgizawa saboda ranar alkiyama kasa za a gilgiza ta gilgizar da ba ta mata irin ta to Allah ya ce in aka gilgiza kasa gilgiza kuma waja rabbuka sai ubangijin ka yazo wal malaku saffan saffa da mala'iku sun yi sahu sahu kenan anan Allah ya ce zai zo kaga ya tabbatar maka shi da siffa ta zuwa ta shi da mala'iku sun yi sahu sahu to wace irin zawa ce sai kana aiwa wani ya shiga tafsiri da ba a sa shi ba sai ya ce Allah zai zo mala'iku a bayan shi sun yi sahu ko kuma mala'iku su shiga gaba su share ma Allah fanye kan ya isu ba sa ka Allah zai zo shikenan ka yarda da wannan sai ka tabbatar ma da Allah wannan ka kare abin da zaka yi mallan sai yace wa qawlihi ta'ala a wata ayat ta da Allah yace hal yanzuruna illa an yatiyahu Allah fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr Allah yace yanzu suna jira ni face illa an yatiyahu Allah face Allah ya zo musu wal mala'ikatu fi dhulalin min al-ghamami a cikin wa'insu inuwoyi na gizagizai wal mala'ika da mala'iku kun ga Allah ya ce zai zo cikin inuwoyi na gizagizai da mala'iku wa qudiya al-amr sai kuma ayi hukunci dangane da al'amarin da bayi suka gabatar wannan ayar ma kamar ta bayanta ta tabbatar da siffar zawwa ga Allah subhanahu wataala tare da mala'ikun shi kenan wannan siffa ce ta ubangiji tabbatatta ya tabbatar ma da kanshi a matsayin kare musulmi dole ka tabbatar ma da Allah wannan siffa ta shi sai ce fa manhaj ahlus sunnati wal jama'ati fi imani ta'ala yatalakhas yanzu duka zai maka bayanin alakhashi a takaice ya ne ne manhajin ahlus sunna wal jama'a yake dangane da imani da sifofin Allah subhanahu wataala yace al iman al jazib cikakken imani cewa ka yarda Allah yana da sifofi kuma ka yi imani da su Allah yana da hannu yana da zawwa yana da huska sifofi ne nashi to ka yarda akwai su kuma kai imani da su wal ikrarul kamil sannan kuma da tabbatarwa sai ka tabbatar da cewa wa'innan sifofin Allah yana da su kuma nashi wa taslimi tam da kuma mai kauya menene mai kauya anan me yake nufi da mai kauya dangane da sifofi da Allah ya ce yana da hannu sai bai wani irin hannun nashi ba to kai ba a saka ba binciken ka sai ka mai kauya Allah yana da hannu mai kauyan da zaka yi shine ba sai ka sani ba kayar saboda binciken ka zai kai ga tunanin cewa hannun Allah iri kaza ne wannan kuma kuskure ne sai yace bima akhbar bihi Allah ta'ala fi kitabi mutun ya mai kauya dangane da Allah abin da Allah ya bada labari a cikin alqur'ani wa akhbar bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati da kuma wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a cikin sunnar shi cikin ingantattun hadisi wal amal bihi ma fi jami'i min jami'i wujuhi ma min duni ilhad sannan mutun ya aiki da su gabaki daya ba tare da kafirce musu ba a yanzu haka da muke magana da ku a cikin musulmai akwai wanda shi bai yarda Allah yana da hannu wataƙila ma an ka ce mashi Allah da hannu yayi kaga ya ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya za ka ce Allah yana da hannu eh za mu ce Allah yana da hannu saboda Qur'ani Allah ya ce yana da hannu dani kuma wakili saboda su tabi'i ciki kamar yadda muka gani dai a darussan mu na baya an ce Allah yana da hannu zai ce a ƙarhi ake ni wa ga ma ƙarhi ake ni hannu ake ni shine sai dai ba irin naka bane kuma ba faɗin da yake ba to su ahlus sunna sukan mai kauya dangane da abin da aka fari na sifa Allah babu ilahi bissa ƙaryata ba sannan kuma au tahrifi kuma ba za su yi ba tahrifi su masanya in Allah ya ce Allah yana da ma'iyya yana tare da yana da ihaba shine Allah yana da ilimi ko kuma yana da hannu ko kuma yana da kawa sai su zo wajen fassara sai su kwana yanzu da Allah ya ce yana da hannu Allah ya halitta annabi hadu da hannu ko haka Allah ya fice da yace ma iblis ma mana ka antas jidari ma khalaqtu sai ce biya dai mi yana kake su yana da abin da na halitta da hannaye na kina Allah yana da hannaye to in suka zo fassara sai su ce to ai anan ba hannaye ake nihi ba ana da yin kudura saboda shi ai Allah alamar shi kun fayi kunni kawai ta yi annabi adam kasance sai ya kasance kaga sun yi tawili so suke su kore ma Allah siffar hannaye alhali kuma Allah ya tabbatar ma da kanshi wannan siffa shine ta'arif au ta'wil ko kuma su yi tawili ahlus sunna ba su wannan au ta'til ko kuma su lalata ga baki kuma su ce babu au takyif ko kuma su ce ga yanda abin yake su shiga bayanin da ba sa su ba Allah ya ce ina da hannu sai su ce to ai hannun Allah irin kaza ne shine to kai waye ya ga maka hannun Allah iri kaza ne shi dai ya ce ina da hannu sai ya kyale to kai ma kyale ya zaka yi ba sa ka maka bayani ga yanda yake wa min duni taraddudi kuma ba tare da kai kawo ba an ga maka abu ta kila kai in ka zace ka bata kwanta sai ka dan ringa to ba lai ne mun duba dai magani to in ka mutu ya ni maka haka abinda ka ga mashin yana da dan kai kawo akan shi au shakkin ko kuma shakka in aka ce masa Allah yana da hannu ala sunna yarda suke fassa da ko shakku akai Allah yana da hannu babu shakka akan wannan bal imanu wa taslimu amal abinda suke yi kawai shine da imani da mai kauya da aiki sun yi imani Allah yana da sifofi kuma sun mai kauya ba tare da an kai musu ga yanda sifar take ba sannan kuma za su yi aiki wajen aikin su su tabbatar ma da Allah wannan kama qala al-imam at-tabi'i al-faqih yanzu malam zai fara kawo mana wayansu maganganu na wayansu malamai wayanda suka yi magana akan sifofi na ubangiji al-imam al-faqih at-tabi'i dai daga cikin malaman tabi'ai shine Muhammad bin Muslim Zuhri al-imam Zuhri Allah madaukakin sarki ya kara yarda a gare shi cikin shi da rahama yake cewa min Allah ar-risala wa 'ala ar-rasul al-balagh wa 'alaina at-taslim abin da ya shahi sifofin ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala shi sako ne yake isarwa sai ya ce ina da sifa kaza kina Allah ya isar da sako wa zai ga yamma Allah in zai isar da sako wajen waki sako da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kuma aka sako mishi malai ce wa ala rasulil balagh shi kuma manzo abin da ke kan shi shine ya isar in Allah ya isar ma ya ga yamma annabi sallallahu alaihi wasallam sako shi kuma annabi sai ya isar wa alaina taslim mu kuma in muka zo abin da ke kan mu shine mu karba hannu bibi kuma mai kauya Allah ya ce yana da hannu ya isar da sako ya sauko ko annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tabbatar da wannan mu ya gaya mana mu kuma in mun yi to sai mu yarda kuma mu mai kauya shine abin da yake nufi wa kama qala al imam al hafiz al hujja sufyan bin uyayna wannan babban malami na tabi'i ne shi ma babban malami daga cikin manyan malaman addinin musulunci sufyan bin uyayna malamin hadisi ne kuma malamin tafsiri ne yake cewa kullu ma wasafa Allah ta'ala bihi nafsuhu fil qur'an fa qira'atuhu tafsiru la kaifa wala mithla Allahu akbar yace duk abinda Allah ya siffanta kanshi da shi a cikin alqur'ani to karanta shi shine fassara shi ko karanta shi shine fassara shi yanzu kuka lura a cikin ayoyin baya mun ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah zai zo da su mutane yana son su kuma suna son shi kun ga Allah yace yana son su kina Allah yana da sifa ta su Allah yana da sifa ta su to in ka karanta Qur'ani kace yuhibbu wa yubunu fassara shi shine karanta shi in ka zo zaka ce Allah yana da su ba za ka yi wata kwana kace a Allah yana da wani abu so zaka ce tunda shine fassaran hub al-hub shine su Allah yace yana su to dole kai ma in ka zo kace Allah yana da sifar su ba za ka yi kwana ba shine fa qira'atu wa tafsiru karanta shi shine fassara shi la kaifa ba tare da kace yaya abin yake ba yanzu in kace Allah yana da su sifar ta su to yaya san Allah yake kai kuskure yana da so shikenan yaya yake baka sani ba kuma wala masal ba a misali kuma irin yanzu kai in zaka yi misali ana iya cewa wani irin san kaza'in shi an siffanta san wani go sai a ce yanda ka san kaza kenan yanzu an kwatanta san da yake kamar da wani abu daban to shi siffan ubangiji ya mata wannan abu ba za ka ce ba Allah yana da siffa ta gani sai ka ce kamar kaza kuma in kai haka nan ka kwatanta Allah da bayin shi ka kaskantar da ubangiji shi komai na ubangiji daban yake da na kowa shi yasa ba ku kwatanta shi kenan ba za ka ce ba siffa ta ubangiji kaza kamar kaza take a ba a cewa ga yanda take kuma ba a kwatanta a ce irin kaza hallo shine abin da malamin ya faɗi وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإمام الشافعي دك ممن سأل الإمام الشافعي الله ملك جن سركي يجكن شدرام وشيكم تشي وياي آمنت بالله ناي إيماني دا الله وبما جاء عن الله على مراد الله كم ناي إيماني دا أبين جزود جوجم الله أكن يند الله يكي نفي منين هكنا إن الله يأيقو دسيف شيتي سيف تاك زاتي yana nufin siffar shi ko to imamu shafi ce ni na yarda abinda Allah yake nufi shine na yarda shi kenan babu kuskure ba ko kuma kwana wajen fassarawa wa amantu bi rasulillah al-imamu shafi ce kuma nayi imani da manzon Allah wa bima jaa ar-rasulillah ala muradi rasulillah kuma nayi imani da abinda yazo daga manzon Allah kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi in annabi ya faɗi abu to abinda yake nufin wannan Imam Shafi yace nayi imani da shi. Bazai ba annabi yana nufin kaza kai ka zo fassara sai kai kwana kace kaza yake nufi. Kaga kenan kai annabi yana nufin abu daban kai kana nufin wani abu daban. Allah in yace yana da siffa kaza kai ka zo ka fassara mutane suka ce kaza ake ni. Allah yayi nan kai kai nan. To abinda Allah yake nufi al-Imam Shafi yace shine shi ma yayi imani da shi. Abinda annabi yake nufi shine shi ma yayi imani da shi. Kuma mu ma haka ya dace mu. إمام دار الهجرة مالك بن أنس يقول رحمه الله تعالى الإمام مالك شين إمام دار الهجرة مو يانجينا ما يسنى إمام مالك هو مالك أوزيك يانجى مالك يأتي إمام مالك تو إمام مالك شو كم مي يأتي شيء وعي إياكم والبدع كرابة كم كده بدع كايوا شيء زي كده أتى كم مالك ما زابو بيجوداو باب بمن دي وقر ما يأتي بدع كم إمام مالك kuma babu wanda ɗan bid'a suke rikewa su ce shine malamin sa kamar shi kaga tun kada warware kenan shi ya yake bid'a kuma kai yanzu kana bid'a kace shine malamin ka to shi imamu malik a cikin magana shi ce iyyakum wal bid'a ku raba kanku da bid'a ka shedun ku da bid'a qila umal bid'a aka ce mishi me kake nihi da bid'a a wannan maganar taka qala sai yace ahlul bid'a yace kaga ɗan bid'a yace humul ladina yatakallamuna fi asma'illahi wa sifatihi sune waɗanda suke yin magana cikin sunayen Allah da sifofin shi in Allah ya ce siffar shi kaza ce sai su zo su yi ta'wili su yi magana su ce a kaza ake ni ba kaza ba kazan nan da aka wadi ba shi ba ake ni kaza ake ni nan da Allah subhanahu wataala ya ce yana da kabri yau yakshafu an saqin a ba kabri ake ni ba ai wani abu ake nufi yace waɗannan ɗan bid'a ne wa kalami suna yin magana dangane da maganar ubangiji in Allah yace kaza su yace a ba Allah kaza yake nufi ba kaza yake ni sai su wado ne abu daban wa ilmi sai su yi magana akan ilimin Allah ilimin Allah wa ya san ilimin Allah ba an sani sai shi amma su sai kaga suna fassara su a ilimin Allah kaza ne yace wayannan ɗan bid'a ne wa qudratihi da kuma qudrata ta ubangiji ƙarfin ikon shi har a wannan suna da abin faɗi sai ce wayannan ɗan bid'a ne sannan kuma yace wala yaskutuna amma sakata anhu sahaba wat tabi'ina lahum bi ihsan abinda sahabbai da tabi'ai suka yi shiru basu ce koyo su in suka zo suna da abu mai to kaga ai dole ai musu tambaya wannan ɗan bid'a ne cikakku yanzu da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda su malamin su manzon Allah ne a gurin shi suka yi karatu da tabi'ai wanda su kuma malaman su sahabbai ne sahabbai da suka samu yabo daga Allah sun zo wani wuri na siffa ta ubangiji da Allah ya ce siffar shi kaza ce sai suka yi shiru basu ce ga irin ta suka ce mun yarda kai yanzu da ka zo dan baya kuma sai ka ji kana da abun faɗi akai ya zabi mai rido da kai da su waye ilimi da yanda kake da ilimi dai baka kai su ba in kuma kana tamaka da malaman ka manyan malamai ne suna da ilimi su suka koya ma to su kuma malaman su manzon Allah kai kuma malaman ka ba su kai shi ba kenan kaga in sahabbai suka yi shiru akan abu a matsayin su na salaf to dole mu ma da muka zo baya mu yi shiru akan abu wanda suka yi shiru akan shi a gurguje wannan abin na imam malik rashi zamuri sa'ad ar-rajul al-imam malik rahimahullah wa qul la ilaha illa allah tabaraka wa ta'ala ar-rahman al-arshi istawa wani bawan Allah daga cikin almajirai, Imam Malik yana zaune yana karatu, sai ya daga hannu. Malam Imam Malik yace, bawan Allah ka daga hannu, yace mallan tambaya ce gare ni, yace bismillah. Yace Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani, yace Ar-Rahmanu 'alal arshi istawa, Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi. Kun ga wannan sifa ce ta Ubangiji, siffa ce ta daidaito akan al'arshi. Allah ya tabbatar mu da kanshi da yace ya daidaita akan al'arshi. Sai mal wannan mutum ya tambaye Imam Malik, yace mishi yo ai Allah ya ce ya daidaita akan al'arshi, wace irin daidaituwa ce? Kaifa kaifa stawa, wace irin daidaituwa ce? Kaga so yake ga mishi irin daidaituwar da Allah shi kuma Allah ta ya daidaita akan al'arshi, sai kyale wace irin daidaituwa shine daidaituwar da ta dace da shi, baka ce ba kai ga irin ta. To shi kuma yanzu wannan mutum yake tambaye Imam Malik, wace irin daidaituwa Allah yi? Me ya bashi amsa? Kala, sai ya ce mishi al-istiwa ghayru majhul, in aka ce daidaituwa ba wanda bai san ba me daidaituwa. Ko kai yanzu da kake tambaya kace daidaitu, zaka mutun ya yara da kyau, kinan kowa ya san daidaituwa. Sai ya ce kuma wal kayf ghayru maqul, hankali ba ya bada dama ba ka ringa tambaya an ce Allah daidaita, kai kuma ka zo ka ringa tambaya yaya ne? Allah aka cewa ba wani ba. Yanzu kai hankalinka zai iya ɗauka in a gaya maka yadda Allah yake daidaituwa? Hankalinka ba zai ɗauka ba, saboda shi Allah daban yake da halittu, kuma duk abin da ya shahi Ubangiji daban yake da na halittun shi, kuma na shi kaɗai yake da shi, babu wanda yake da irin shi. Abin da zai ƙara tabbatar maka da haka shi ne, so da yawa in ana yin ruwan sama za ka gani an yi radu ko sai ta yi ƙara da ƙari. In mutum bai yi aliya ba sai ya zabura in ta zo, musamman irin wanda take zauwa da dare in ana yin ruwa da ƙari, sai ka ji mutum ya ce kai yawa wadda aka yi wata, ya ce digirin nan kowa ya ji ta. Ra'adu ce, menene ra'adu? Ra'adu hawa ba komai ba ne ba face irin ɗan ƙaramin yawu da yake fitowa daga bakin mutum yana magana. Wani lokaci mutum yana magana musamman in ya yi hushi yana magana, sai ga ƙananun yawu suna fita daga bakin shi, shine na mala'iku lokacin da suke magana akan ya za a raba ruwa. Mala'ikan ruwa wanda Allah ya fita mishi tsara ruwa da ya rarraba shi, shine in yana magana wannan ɗan ƙaramin yawun da yake fitowa ɗas in ya shigo duniya ake jin ƙara irin wannan ƙara. Wannan mala'ika ɗaya ta, kuma shi Allah ya halicce shi, halitta ne daga cikin halittun Ubangiji. Amma ka dubi, to wannan in yayi tsawa ya kenan, yayi tsawa kaga duka duniya ya kowa mutu imana, in dai ai yawo shi zai iya rudu duniya haka. To amma wannan mala'ika kenan, to yaya al'amari wanda ya shayi Ubangiji zai kasance? Saboda haka kwakwallo ka ba za ta iya ɗauka ba, shi yasa ce mashi wal kayfu ghayru maqul, ta yaya abin yake kwallo ba ta ɗauka? Sai ce kuma wal imanu bihi wajib, kuma wajibi ne sai ka yarda. Allah ya daidaita akan al'arshi, eh dole sai ka yarda, in baka yarda wannan baka da imani, imanin ka bai cika ba. Saboda alqur'ani ya zo da abin, in ka ce ka ƙaryata wannan ka huta daga cikin musulmai. Kuma ya za ka yarda da shi? Ka yarda da shi a yanda ya zo Allah ya daidaita akan al'arshi, ba tare da an gaya maka ba yaya ya daidaita, dole ka yarda da wannan, shi ne ce wal imanu bihi wajib. Sai ce kuma was'alu anhu bid'a, kuma mutum ya rinka tambaya ma wai yaya Allah ya daidaita, yace wannan bid'a ce, baka da hurumin ka tambaya yaya Allah ya daidaita, tunda shi bai faɗi ba, to kai kuma baka da hurumin ka tambaya yaya ya daidaita. Sai da yi da mishi wannan bayani, sai ce wa ma araka illa dhallan, kuma yace kai wannan mai tambayar da ganin ka batacce ne, saboda kai wannan tambayi duk da wannan bai kare ba. Wa amara bihi an yukhrija min al-majlis, sai Imam Malik yace kuma daga yau kan kara ganin ka anan ko da mun shi. To irin waɗanda suke ma Allah shishiri a cikin sifofi, duk inda aka gane su ba a zama da su ko rasa aiki. Saboda a kullun shi mumini su ake ya bada imani da gaskiya dangane da abin da Allah ya tabbatar ma da kanshi na sifofi, kada kuma ya tsawaita bincike a kai. Kenan wannan shine abin da Imam Malik ya faɗi ma wannan bawan Allah mai tambaya. Kuma daga nan za ya kamata a ce mu tsaya, abin da muka faɗa ya zama daidai, Allah subhanahu wataala ya bamu lada, kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.